الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا دري ni albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kara hada mu a nan kofar daga sakamakon taya dan uwanmu murnan yin aure. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai albarkaci wannan aure ya sanya alkhairi, sannan kuma ya arzuta su da zuriya nagari. A wannan lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi bayani akan wani abu da yake da alaka da aure, kuma wani abu wanda ake da matsalan sa a cikin wannan zamani ko kuma wannan yanayi. Wannan abu kuwa shine hukuntan saki. Saki wani abu ne a wannan zamani ya zamanto ruwan dare cikin sanin hukuncin sa, da kuma wasa da litafin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hadisi wanda za mu karanta shi a nan gaba kaɗan insha Allah. A wannan lokaci za mu fara bayani da muhimmancin kula da mata da rike su riko na amana da kuma yin hakuri a kansu. Gabannin mu zo mu yi bayani kuma akan tarihi shi na sakin kansa da kuma rukunansa da kuma lafuzzuka waɗanda ake amfani da su. Gabannin mu shiga bayanin kashe-kashensa bi iznillahi subhanahu wa ta'ala. A wannan lokaci da ake ciki, mata wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dankawa maza. Saboda muhimmancin wannan abu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzonsa yayi wasiya ga mata a kula da su a lokacin da yayi khutbatul wada, kuma ta ban kwana. Allah subhanahu wa ta'ala ya mutunta mata kuma a cikin Qur'ani a wurare da dama. Saboda haka mata amana ne a hannun maza, wanda kuma za a aure su ne domin nutsuwa da su da kwanciyar hankali. Ba wai kawai bane yana daga cikin hadafin aure sha'awa ko kuma biyan bukata. Aure yana ɗaya daga ciki manufofinsa ka samu abokiyar da za ku haɗu ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Amma yanzu da yake an canjawa aure hadafi da manufa, ana yin aure ne saboda sha'awa ko saboda kyanmace. A lokacin da aka kauda wannan sha'awa ko kuma ta fara koɗewa, sai a fara rikima a sake ta kuma a auri wata daban. Amma a lokacin da aka auri mace saboda a yi amfani da ita wajen taimakon addini musulunci, a samu nutsuwa a tattare da ita, a wannan lokaci ba za ta tsufa ba, sannan kuma sha'awanta ba zai yanke ba. Domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani da yayi bayani akan mata da dalilin da yasa ake auren su yake cewa litaskunu ilaiha, domin ku samu nutsuwa, ku samu kwanciyar hankali, ku bauta wa Allah tsakanin ku da iyalanku. Wannan shine hadafin aure, ba wai kamar yadda a yanzu nan ake yin sa, musamman samari za su ga yarinya suke suna so ana nan ana yi. Amma kuma da zarar an yi aure, bayan sun biya bukatunsu, ta fara canjawa ko kuma ta haihu da makamancin wannan, shikenan sai a fara canja mata fuska har lamarin ya kai ga saki. To saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama a khutbatul wada yayi wasiya yake, mata amana ce a hannunku, ku maza ku kula da ainihin wannan amana. Amana ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Domin haka wajibi ne a kula da mata, a kula da aure kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada wasiya a gaya wa mazajen duniya gaba ɗaya. shi aure wani abu ne wanda ake yin sa domin ya dore domin haka ne ma malamai suka yi ijimai auren da aka yi da wani ajali wannan aure ne rusashe tun daga asasin sa tunda ko haka ne sai Allah subhanahu wataala ya halalta shi ne saboda darura ba dan wai shi yana son wannan sakin bane saboda darura sai ne rayuwa ba abin da baya kasancewa shi yasa ya halalta saki amma shi kansa wani abu ne wanda baya sassa saki shine rabuwa da mace rabuwa da matar da akwai kulla aure tsakanin ka da ita shine ake kira su at-talaq a larabci a lugha ana nufin at-talaq sakan abu ko kuma warware daure a shari'a kuma sakan mace ko kuma rabuwa da ita a warware alakan da ke tsakanin mijin da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta shi domin sha'anin zama da rayuwa sannan kuma aure aure wani abu ne wanda idan yawan saki ya shiga cikin sa zai bata sunan mutum sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan bai tuba ya ci gaba da rukun amana na mata ba Allah zai masa fishi kamar yanda yake fishi ga shi sakin kansa ya halalta shi ne saboda darura saboda haka saki wani abu ne wanda ba san sa ake yi ba an halalta shi ne saboda darura saki yana da rukunai guda uku na farko miji wanda zai yi wannan saki din na biyu kuma ita matar da za a saka na uku kuma lafazin da za a yi amfani da shi wajen sakanta waɗannan su ne rukunai na shi saki sannan kuma saki lafuzzukansa ka kala biyu ne akwai lafazi da ake kiransa asari akwai kuma wanda ake kiransa kinaya lafazi na sari na aure shine a yi amfani da lafazi na saki ko da larabci ko da kowanne irin yare in a wannan yare ya kasance wannan kalima ma'anansa saki to wannan shine ake kiransa a sari idan lafazi ya kasance sari ne baya buƙatar niyya da zarar mutum ya furta shi a bakinsa matarsa ta sako a larabci na fusukan sari su ne wanda aka ɗauko shi daga masdari talaq ko ka ce anti talib ko ka ce sallaftuki da makamancin wannan in dai an ɗauko wannan kalima daga masdarin talaq to ya zamanto lafazi ne sarihi idan mutum ya furta wa matarsa yace shi ba saki yake nufi ba ba za a karɓa masa ba an yi saɓani a kan lafazi na tasri ko sara shi shi ma lafazi ne sari wanda idan mutum ya furta shi ba za a amince ko a yadda cewa ba saki yake nufi ba to wannan akwai saɓani tsakanin malamai wasu suka ce tasri ko sara shi ma lafazi ne sari kamar talaq sun yi amfani da ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan da kuma ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa usarrihukunna sarahan jamila saboda haka suka ce lafazi na sarah da tasri lafazi ne sarihi wanda idan mutum ya yi amfani da su ya gaya wa matarsa ba za a amince ba ya ce shi ba saki yake nufi ba amma lafazi wanda yake kinaya kamar mutum ne ya ce da matarsa ilhaqi bi ahliki ko ukhriji min ad-dar ki je gidanku ki fita daga gidana ko yace kada ki kara yi min magana irin waɗannan lafuzzuka ba lafuzzuka bane sarahatan yana nufin saki saboda haka idan mutum ya yi amfani da su yana buƙatar niyya in ya faɗe su ne da niyyar saki ya zamanto saki in kuma ya faɗe su ne ba da niyyar saki ba bai zamanto saki ba shi ne ake kiransa kinaya sannan kuma saki ya kasu zuwa kashi uku wajen hukuncinsa. Akwai saki wanda yake muba ya halatta. Wannan saki da Allah subhanahu wataala ya halatta shi, shine saki wanda yake akwai muzgunawa a ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu. Imma matar tana muzgunawa mijinta, imma kuma mijin yana muzgunawa matarsa. Kowanne daga cikinsu ko kuma ɗaya daga cikinsu ya danne haƙƙin ɗan uwansa. A wannan lokaci saki ya zamanto mubahi. Amma in an bi dukkan hanyoyi da za a sasanta, ya gagara. Waɗannan hanyoyi su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a suratul Nisa, yake cewa fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafidha Allah, yake wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila. An ne ni wannan hanya, hanyoyin nan duka an bi, abin ya gagara. An ne ni hanya na biyu, shine kirawo wani wakili daga ɓangaranta da kuma wani wakili daga ɓangaranta su zo su sasanta tsakaninsu, wannan ma ya gagara. To a wannan lokaci ya zama mubahi, ya halatta, ya zama ja'izi namiji in ya ga ba zai iya jurewa ba ya saki matarsa. Saboda ayoyin da suka zo daga cikin Qur'ani suka halatta shi saki din. Kamar ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum an-nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Da aya ta cikin suratul Baqara, at-talaqu marratan. Da wasu ayoyi da dama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta saki idan ya kasance akwai muzgunawa juna ko muzgunawa wani bangare. Sannan haka nan a hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama sun zo cewa saki ja'izi ne idan akwai matsala da rashin jituwa da juna tsakanin mace da miji. Domin shi manzo sallallahu alaihi wa sallama kansa ya taɓa yin saki. Kamar yadda zai zo a nan gaba, ya saki wata mata da aura, ya yi aura wacce ake kiranta Pinky Zone, ya sake ta kamar yadda zai zo. Sannan kuma a wata riwaya ya saki Hafsa ma. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da Jibrilu alaihi salam ya gaya mata, ya ce rajiha fa innaha qawwama qawwama. Allah ya umarce shi da ya mayar da ita, ya ce saboda ita mai yawan yin azumi ne, mai yawan kiyamun layli ne. Kasancewar manzo ya taɓa yin saki, wannan yana nuna a sunnar manzo a hadisai saki ya halalta idan ya kasance an samu sababin yin wannan saki din. Sannan kuma a wani lokaci saki yakan iya kasancewa wajibi, a wani lokaci kuma saki yakan kasancewa haramun. Hadisin da yake nuna cewa saki yana wajabta wani lokaci shine hadisin wani mutum ya zo ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama, ya ce ya rasulullah inna imra'ati la taruddu yada lamis, ya ce matata ba ta mayar da hannun wanda ya kai mata hari, ma'ana idan wani ya miƙa mata hannu zai shafe ta, ba za ta janye hannunta ba. A wata riwaya matata ta kasance mai yawan zage-zage ne, tana furta maganganu munana. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce talliqha, ya ce ka je ka sake ta. To a wannan yanayi saki yakan wajabta. Kamar matarka ce tana zagin iyayenka, ko kuma matarka ce wanda ba ta kare kanta, ko kuma tana cuɗanya da maza, in suka kai mata hannu ba ta janyewa, to wannan haƙƙinta ya kai zama da ita ba zai yiwu ba, wajibi ne a sake ta. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci a auri mata waɗanda suke kame kai. Kamar yadda yake muhsanatin ghairu musafihatin, ghairu musafihatin. In za ku auri mata, ku auri kamammun mata waɗanda ba karuwai ba ne, waɗanda ba sa bayyana adansu, waɗanda kuma ba sa yadda in ba mijinsu ba ne ya taɓa su. To kasancewar haka idan matarka ta kasance ba ta kare kai, tana mu'amala da wasu maza, to wajibi ne ka saki wannan mata. Kamar wannan hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a riwayar da Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan nashi. Akwai lokacin da kuma saki yakan haramta. a wannan lokaci shi ne matarka kuna zaman lafiya da ita bata danne maka haikin komai ba haka kawai babu wani sababi ka sake ta wannan haramun ne ka aikata wani abin da yake haramun haka nan mace ta tambayi mijinta yace ya ce ya sake ta wannan shi ma haramun ne a wannan lokaci sai ki ya haramta saboda manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa a hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito yake cewa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaq fa haramun 'alayha ra'ihatul janna yake dukkan matar da ta tambayi mijinta take ya sake ta to ya haramta a gare ta ta ji kanshin aljanna ma'ana ba za ta shiga aljanna ba a wannan lokaci wannan neman saki da kai ya zamanto haramu kenan saki mubahi ne wani lokaci yana wajabta wani lokaci yana zamanto haramun hanyoyin wajabcinsa shine idan ta kasance ba kamanniya ba ko kuma idan iyaye suka bada umarni ka sake ta wannan duk yana wajaba dalilin idan bata kasance kamanniya ba ce ya wajaba a sake ta hadisin da muka karanta wanda manzo ya umarci wannan mutum yace ya sake ta dalilin kuma idan iyayen mutum suka umarce shi da ya saki matarsa ya wajaba ya sake ta hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma'aikinsa Umar bin Khattab ya umarce shi da ya saki matarsa sai ya je gun manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce masa mahaifina ya umarce ni in saki matata sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce masa izhab wa talliqha yace ka je ka sake ta ba tare da ya tambayi me take yi ba bai ce me take yi ba me halayenta ba kawai ya bashi umarni yace ka je ka sake ta saboda muhimmancin biyayya ga iyaye domin galibi iyaye in ba su hango wani matsala ba ba yadda za a yi su umarci ɗansu ya saki matarsa sai dai sun ga yana fuskantar wasu matsaloli a tattare da ita ko kuma matar ba ta kyautata musu a wannan lokaci ne saboda haka idan ba ta kasance ba kamanniya ba ce ko iyaye suka ba da umarni a sake ta a wannan lokaci ya zamanto wajibi a sake ta ɗin sai dai kuma iyayen su ji tsoron Allah kada su umarci ƴaƴansu da sakin matansu sai da wasu dalilai masu kwari ko kuma wasu maslaha wanda suke gane wa shi ɗansu ɗin ko kuma su kansu bayan mun yi bayanin hanyoyin da saki yake wajabta da kuma lokutan da yake zamanto haramun da kuma lokacin da yake kasancewa mubayi za mu zo mu yi bayani a kan kasuwar saki zuwa kashi biyu saki ya kasu ne zuwa kashi biyu ta hanyar irin sakin da ake so mutum ya yi shi da kuma irin sakin da ba a so mutum ya aikata shi akwai as-salatu sunni akwai as-salatu bid'i as-salatu sunni saki ne wanda yake da sharuɗa guda uku idan suka cika ka yi saki yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarta a yi a lokacin da sababi ko kuma darurar yin saki din ya faru sharadi na farko shi ne ka saki matarka a lokacin da take cikin tsarki ba lokacin da take yin haila ba saboda idan ka sake ta tana yin haila ka tsawaita iddarta ne sannan kuma sharadi na biyu a wannan tsarkin da take ciki ba ka shafe ta ba ta yi haila ta samu tsarki baka sadu da ita ba bayan ta samu tsarki za ka sake ta sharadi na uku kuma kai sakin ɗayan duk yadda lamarin ya lalace duk yadda abin ya lalace kai sakin guda ɗayan kada fiki da irin munin abin da ta aikata su tunzura ka kace ki je na sake ki su uku an gane duk yadda bacin nan ya kama kai sakin guda ɗaya in kai kuma sakin uku zaka zo kai nadama saboda baka bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama ba kuma wataƙila Allah ya jarabce ka da sunta ka zo ka rasa yadda zaka yi ba dama kuma ta dawo gidanta. Waɗannan sharuɗa idan suka cika su ne ake kira sharuɗa na saki na sunna. Amma a lokacin da mutum ya saki matarsa tana cikin haila ko kuma dan da ba ta haushi sai da ta samu tsarki ya taba ta ko ya sadu da ita bayan ta samu tsarki ya sake ta ko kuma ya sake ta so biyu lokaci guda ko kuma so uku lokaci guda to wannan yayi sunna ta bid'a. Amma in yayi saka sakin yayi an gane ai idan yayi sakin yayi ko da sharuɗan saki na sunna ba su cika ba amma sakin za a zartar da shi. Wannan kenan a ɓangaren saki na sunna da kuma saki na bid'a. Sannan kuma wajen mayar da mace saki ya kasu zuwa kashi biyu. Akwai sakin da idan ka sake ta za ka iya mayar da ita, akwai sakin da kuma idan ka sake ta ba za ka mayar da ita ba, ma'ana ba zai yiwu ka mayar da ita ba. In ma sai wani ya aure ta ta fito, in ma kuma ka bada sabon sadaki ka shiga layin manemanta, in ta so ta yarda ka biya sabon sadaki ta aure ka. Kashi na farko ana kiransa talaqur raja. Sannan kuma kashi na biyu ana kiransa talaqul ba'in. Talaqur raja shi ne ka saki matarka ko so ɗaya ko so biyu ba tare da ka bata wani abu ba ko ta fanci kanta ba. A wannan lokaci gabaninta gama idda in kana so za ta mayar da ita. Mayar wannan kuma zai kasance in ma da lafazi in ma kuma da wani aiki ko wani abu a aikace. Lafazi shi ne ka furta a bakinka ka ce na mayar da ke, ko ka aika mata wasiƙa ka ce na mayar da ke, ko kuma idan tana gidanka ka je ka shafe ta ko ka yi mata wani abu da ya shafi sha'awa, wannan ma a aikace ka mayar da ita ne. Wannan shi ne ake kiransa saki ar-raj'i, wanda ya halatta namiji ya mayar da ita. A wannan lokaci kuma da ya mayar da ita dolenta ne za ta dawo, domin bayan ya sake ta saki ko ɗaya ko biyu ko sakin da bai kai uku ba tana nan a matsayin matarsa har ta gama idda. Haka nan iyaye bai halitta su ce ba za ta koma ba, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu ihsana. Iyaye ba su da cewa ma dama ba ta gama idda ba, mijinta ya zo ya ce ya mayar da ita ko ya aika wasiƙa ko ya aika mutane matarsa ta mayu, iyaye ba sa cikin wannan harka. Sai ta Allah yake wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Idan mutum ya saki matarsa sau ɗaya ko sau biyu yake so ya mayar da ita, mijinta ɗin shi ne ya fi cancanta da ya mayar da ita fiye da wani sabo ya zo ya aure ta. Shi ne Allah yake in aradu islaha, idan suka nemi islahi suka nemi kyautatawa. A lokacin da kuma suka nemi munanawa, mutum ne ya saki matarsa saboda yana munana mata har ta gaji abin ya kai gaya ya sake ta, ko alkali ko hukuma ta tilasta masa ya sake ta, sannan kuma ya zo yake zai mayar da ita, to a wannan lokaci bai zamanto a haƙƙo da raddihinna ba, saboda ba ihsani ko islahi yake bukata ba da wannan mayarwa. Wannan shi ne ake kiransa saki na mayarwa ko a talaqur raj'i. Amma idan ya kuskura ta gama idda bai mayar da ita ba, to a wannan lokaci ba zai yiwu ya mayar da ita ba sai dai da sabon ɗaurin aure. Zai ba da sabon sadaki, za a nemo waliyai da shaidu da komai da komai a ɗaura sabon aure a wannan lokaci. Sai kuma a talaqul ba'in, saki wanda yake alba'in, wanda ba zai yiwu ka mayar da matarka ba in ka sake ta. Wannan saki ya kasu zuwa kashi biyu ne. Akwai albainunatu sughra, akwai albainunatu kubra. Albainunatu sughra shi ne sakin da idan ka saka za ka mayar da matarka amma da sabon daurin aure albainunatul kubra shine sakin da in ka sake ta ba zai yi kamar yadda ita ba sai bayan wani ya aure ta ya sadu da ita tukunnan za ka zo kamar yadda ita na farko yana kasancewa ne da surori guda huɗu idan mutum ya saki matarsa idan ya saki matarsa ya bari har ta gama idda wannan albainunatul kubra ne ma'ana ba zai yiwu ya dawo da ita ba sai dai da sabon daurin aure abu na biyu mutum ne ya auri mace gabanin ya shiga daki da ita sai ya sake ta wannan ma ya kasance albainunatul kubra haka nan idan mutum ya saki matarsa da kul'i kul'i shine idan zama ya gagara tsakaninka da matarka ita ce ba ta son ka ba kai ne ba ta son ta ba ita ce kawai ba ta son ka sai ta zo ta ce to ka faɗi duk abin da kake so in ba ta ka rabu da ni ko in fanci kaina in ma ta mayar mata sadakin da ya ba ta in ma kuma ta ba shi wani abu wanda suka yi yarjejeniya tsakaninsu ya sake ta to a wannan lokaci shine ake kiransa kul'i wasu ka ce yin kulɓin da kansa shi ne take ma'ana da zaran ta ba shi abin da suka yi yarjejeniya ta sako wasu ka ce bayan ta ba shi din dole sai ya furta ya ce ya sake ta a wannan lokaci ta zama to albayi ba zai yi wa mayar da ita ba sai dai da sabon ɗaurin aure haka nan na uku sakin da mutum ya sake ta amma ba da عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يجي وإن خفت شقاق بينهما إذا كنا طورا رشم زمن لا فيها مكانن سو خوص مزقنا وزونن سو خوص سامو كتي نتي أبتانن سو دتاشن حنكلي دبتنا أبتانن سو الله يتوي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أساموني حكم hakan shi ne wani mutum adali kamimme wanda aka yarda da shi a ɓangaren shi miji da kuma wani irinsa a ɓangaren ita matar a zo a haɗa su ba bakin matar sannan kuma ba bakin miji a ce musu to ku zauna ku tattauna ga dai matsalolin da yake kasancewa tsakaninmu duk abin da kuka zartar shi ne a lokacin da su waɗannan mutane guda biyu suka tattauna suka duba waɗannan matsaloli suka ce mu sasanta tsakaninsu ta hanyoyi kaza da kaza da kaza suka sasanta kuma shikenan yayi a lokacin da suka ga wannan abu fa ba zai yi a sasanta shi ba suka zartar suka ce sun raba su shikenan ta tafi wannan sakin ya kasance saki ne ba'i ba zai yi mijin ya mayar da ita ba sai dai ya shiga safin masu neman ta shi ma ya zamanto manemi in ta yarda ya ba da sadaki a daura sabon aure kashi na biyar wanda shi ne yake kasancewa albainunatul kubra shi ne mutum ya saki matarsa so uku ya saki matarsa so uku a nan akwai bayani kashi biyu kashi na farko shi ne mutum ya saki matarsa so ɗaya ko so biyu da ya saki matarsa so ɗaya ko so biyu sai wani ya aure ta ta gama idda wani ya aure ta da ya aure ta kuma sai ya auro a ba'i wancan ya sake ta sai ya ƙara auro ta da ya ƙara auro ta sai ya sake ta so ɗaya in so biyu ne da ya sake ta ya zamanto uku kenan da ya sake ta so biyu ta fita ta je ta auri wani ta fita kuma ya zo ya aure ta ya sake ta so ɗaya ya zama to sakin uku kenan ko kuma da ya sake ta so ɗaya ta fita a gidansa ta je ta auri wani da ta auri wani kuma ta ƙara fita ya zo ya aure ta sai ya sake ta so biyu ya zama to su uku wannan matsala ce yake lafiya yayin da Imam Shafi'i da Imam Malik suka tafi akan cewa a lokacin da ya sake ta so daya ta je wani gida ta dawo ya sake ta so biyu shikenan ya cika uku ma'ana zai lissafi da wannan saki da yayi na baya haka ne idan ya sake ta so biyu ta je wani gida ta dawo ya sake ta so daya wannan saki na biyu zai lissafi da shi kamar yanda ne wani malamin fiqh malikiya yake cewa wala yahdinu sani ma duna salat wannan wata kaida ce ma'ana aure na biyu baya rusa sakin da bai kai uku ba ma'ana idan mutum ya saki matarsa so uku ta je ta aure wani ta fita a wannan gidan shikenan ta rusa wannan sakin guda uku wannan auren ya rusa saki uku amma idan sakin bai kai uku ba to auren ba zai rusa wannan sakin ba an gane ai bai rusa wannan sakin ba wannan shine kaulin malikiya da kuma shafi'iyya da kuma wata riwaya daga mazhabar hanbaliya yayin da wata riwaya daga imamu ahmad bin hanbal da kuma mazhabar hanafiya suka ce ainin babu aula tunda ya rusa uku ma gaba ki daya ya rusa dayan ko kuma biyu ma'ana tunda an sake ta so uku da ta je wani gida ta dawo shikenan ta rusa wannan saki uku to tunda auren ya rusa har saki uku to me zai hana ya rusa saki daya ko kuma biyu an gane wannan shine dalilin Abu Hanifa wato yayi amfani da dalili ne a hankali an gane saboda haka shi a wajensa yana rusa auren yana rusa saki daya da biyu kamar yadda yake rusa uku su kuma dalilin Imam Malik da kuma Imam Shafi'i da kuma wata riwaya daga wajen Imam Ahmad kamar yadda muka bayyana shine Allah subhanahu wata'ala cewa ya at-talaqu marratan yake so imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan aw tasrihun bi ihsan shine ciko na uku din ya nuna cewa sai sakin sakin ya cika so uku kuma an yi shi akan mata guda daya to a wannan lokaci saki uku shine za a yi lissafin sa gaba kida domin haka wanda yayi sakin nan na daya ko na biyun nan shi da ya zo kuma ya karasa na uku ba wani mutum bane daban mutum daya ne duk yayi su kuma Allah subhanahu wataala cewa yayi idan mutum yayi saki uku wa mata daya wannan saki ukun duka sun kasance ne akan mace daya to saboda haka ba zai aure ta ba sai in wani ya zo ya aure ta ta fita an gane kamar yadda yake fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan ya sake ta ba za ta halitta a gare shi ba sai in ta aure wani miji daban anan nikahu yana dauka ma'ana guda biyu aure da saduwa idan ta aure wani kuma suka sadu da juna a wannan lokaci za ta dawo ta aure shi to saboda haka shi da yayi sakin nan na daya ko na biyu shi ne kuma ya zo ya karasa kuma ya karasa su ne a kan mace daya saboda haka za a masa lissafi an gane kenan a wannan matsala idan mutum ya saki matarsa so daya sai ta fita ta je ta dawo an gane sai ya zo ya sake ta so daya sai kuma ta fita ta dawo ya aure ta ya sake ta so daya to shi kenan ya sake ta so uku kenan tunda shi kadai ne yayi wannan saki uku sannan kuma mace dai aka yi wa a takaice Imam Malik da Imam Shafi'i sun yi amfani da zahirin nassin Qur'ani ne da yake saki uku ne wanda yayi sakin nan mutum daya ne wasu aka saka da saki uku nan kuma mace daya ce saboda haka ma dama saki bai kai uku ba to ba zai rusa sakin da aka yi na baya ba in uku ne da nassin Qur'ani ya rusa ce tunda Allah subhanahu wataala ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wannan nasi ne akan cewa ya rusa wannan saki din guda uku wanda aka ambace su daga baya hattalaku marratani da kuma auta tarihun da isa saboda haka a wannan matsala ana samun kurakurai da dama a cikin harkokin saki wani zai saki matarsa so biyu in ya sake ta sai je ta fito sai ya fara sabon nishadi a samu kuskure yasi alhali zai masa lissafin wannan sakin da ya yi na baya wannan yana nuna shari'a baya so ne a dinga wasa da saki in ka auro ta karo na biyu ka san za a maka lissafi da wannan saki da kai na baya dole ka mayar da hankali ka san abin da kake yi an gane amma idan aka ce in ta dawo shikenan ba ko daya ba za a yi lissafi da wannan saki na baya ba to a wannan lokaci ka dinga wasa da saki kenan wannan shine kashi na farko kashi na biyu kuma shine mutum ya auri mace in ya aure ta ya sake ta so uku in ya sake ta so uku anan ne ta fita a gidansa ta zo ta aure ba so ɗaya ya sake ta ko so biyu ba ta fita ta je aure sakin ya kai uku tukuna ta je ta yi aure to a wannan lokaci tana dawowa shikenan auren da ta yi ya rusa wannan saki uku din kamar yadda muka bayyana sai dai abu muhimmi da yake a nan shi ne dole ne wanda ya aure ta sai ya sadu da ita gabanin ta halatta a gare shi kamar yadda wata mata tana son mijinta sosai suna son juna suka rabu ya sake ta so uku ta je ta yi aure ta fita ba tare da mijin ya taba ta ba ta yi wasu hanya kawai suka rabu ba tare da wancan miji na biyu da ya aure ta sun sadu ba sai ta zo ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama ta ce zai yiwu ta koma gidan mijinta sai manzo ya ce la hatta ta zuki asilatahu wa yazuka asilatahu dole ne ya ji daɗi da ke ke ma ki ji daɗi da shi ma'ana sai kun sadu da juna a wannan lokaci za ki halatta ga ainihin mijinki na farko a nan kuma akwai wata matsala muhimmiya shi ne matsala ta tauren da ake arowa taure wanda ake aro shi ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mutum ne ya saki matarsa so uku idan ya saki matarsa so uku kuma yana son ta sai ya samu wani abokinsa ya ba shi sadaki da komai na aure ya ce ya je ya sake ta idan ya je ya aure ta amma kada ya taba ta yana aure ta kawai ya sake ta shi ya auro kayansa ma'ana an hada plan tsakanin su kenan to wannan ba za ta halitta ga wanda ya aure ta da wannan plan din ba sannan kuma ba za ta halitta ga shi wanda ya yi shirya wannan planin domin matarsa ta dawo gidansa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'ana Allahu al-muhallida wal-muhallala Allah ya la'anci wanda yake halaltarwa wani da ya saki matarsa so uku ya halaltar mata da matarsa ma'ana a hada baki da shi ya je ya aure ta ba zai taba ta ba ya sake ta domin mijinta na farko ya aure ta Allah ya la'ace shi sannan ya la'aci wanda ya shirya wannan din kuma saboda wayo ne za a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wayo ake so a yi wa Allah to ba za ta halitta a gare shi ba sannan kuma ba za ta halitta ga shi wanda aka hada fulani din da shi ba duk ba za ta halitta a gare su ba shine wanda manzo sallallahu alaihi wasallama mai aikata haka ya kira shi da suna a taisul musta'ar dan taurin da ake aro shi domin ya dawo da aure sannan kuma a wannan fage har yanzu akwai kurakurai da ake yi za ku ga mutum ya saki matarsa so uku wasu malamai su yi ɗan wasu dabaru su harhaɗa su kawo su shubuhat kawai ne su mayar wa mutum matarsa kamar yadda irin wannan a cikin garin nan suna nan da dama waɗanda an sani karara ya shahara sun saki matansu so uku amma kuma malaman anguwanninsu in ma ko wani abu dai aka je aka ba su ko kuma sun kici da wani abu a tsakaninsu shikenan sai a mayar musu da matansu su ce ai ya halatta ai wannan saki na ɗayan da kai ai kaza kaza ne ai kaza a kakkawo su a hanyoyi a gyara abin sai a mayar masa da matansa alhali kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai halitta ta auri mijinta na farko ba sai in ta yi aure sun sadu an kauce daga wannan karantarwa na Allah subhanahu wataala. Saboda haka malamai su tsoraki Allah a duk lokacin da mutum ya zo ya nemi fatawa, ya tabbatar lalle shi ya saki matarsa sau uku, to kada su kuskura su halalta wannan abu, saboda halalta wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya haramta. Wannan kuma yana daga cikin manya-manyan kaba'ira. Abu Allah ya haramta shi, kai kuma ka zo ka halalta shi, yana daga cikin kaba'irori. Wanda idan mutum ya ci gaba da wasa da wannan, yake iya fitar da shi ma daga musulunci, ya yi rita. Haka nan su kuma mazajen da suka saki matansu sau uku, su tsoraci Allah, su tsoraci Allah, kada su yarda su janyo wa kansu fitina ko kuma bala'i a nan duniya kuma da lahira gaba ki daya. Domin dukkan mutumin da ya saki matarsa sau uku ya mayar da ita ba tare da ta je ta yi aure ba, to Allah zai hada shi da wani bala'i wanda ba zai iya yi, ba zai iya daukar sa ba a rayuwarsa na duniya. Sannan kuma duk ƴaƴan da za su haifa daga baya, ƴaƴa ne wanda ba ƴaƴa ne na halal ba, ƴaƴan zina ne. Zaman da suke yi ƴaƴa a zama ne na zina, kaga kenan wannan yana da hatsarin gaske. Sannan kuma bayan mun yi bayanin saki wanda yake raja'i, wanda kuma wanda yake kasancewa alba'in, akwai wasu nau'o'i kuma na saki waɗanda suke kasancewa a tsakanin al'umma. Waɗannan saki kuwa sun hada da wa abin da ake kiransa at-talaqu bit-tahrim. At-talaqu bit-tahrim shi ne ka haramtawa kanka matarka, kaman ka ce ba zan ƙara saduwa da ke ba, ko kin haramta a gare ni. To wannan nau'i na saki, idan mutum ya yi niyyar saki, in ya yi niyyar saki to ya zamanto saki. Idan kuma ya yi niyyar zihari ya zamanto zihari. Zihari za mu zo mu yi bayaninsa a nan gaba kaɗan. Idan kuma ya yi niyyar rantsuwa ya zamanto rantsuwa, akwai kafarar rantsuwa a kansa. In niyyar zihari ya yi, akwai kafarar zihari a kansa. Idan kuma niyya ne ya yi na saki, to ta saku. Akwai kuma saki da ake kiransa at-talaqul mu'allaq. At-talaqul mu'allaq shi ne sakin da aka rataye shi da wani sharadi. Mutum ne ya ce da matarsa, in kika ƙara fita a cikin gidan nan zuwa gidan maƙota kin saku. Ko kuma ya ce mata, in kin haifi mace kin saku. An gane. Ko kuma idan ya ce mata, idan kika aikata abu kaza wanda ya hana ta kenan kin saku. To wannan shi ne ake kiransa at-talaqul mu'allaq. To a lokacin da mutum ya allaka sakinsa da wani abu, da zarar tana yin wannan abu shikenan ta saku. An gane ai. Idan ya ce idan kika fita daga gidan nan kin saku, in ta fita ta saku. Idan ya ce in kin haifi mace kin saku, tana haifuwar mace shikenan ta saku. An gane ai. Saboda haka sai a mayar da hankali da irin waɗannan dafuzzuka wanda ana yin su da wasa, kuma a zo a yi ta yawai ta saki ba tare da azzali ba. Sannan kuma bayan waɗannan akwai sakin da ake kiransa at-talaqul haram. At-talaqul haram shi ne sakin da muka bayyana shi daga baya. Mutum ya saki matarsa sau uku lokaci guda, ya rubuta ko ya zartar a baki ya ce ki je na sake ki sau uku. Wannan saki ne wanda yake haramu. An kira shi at-talaqul haram ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsawatarwa wanda ya aikata haka. Wani ne ya saki matarsa lokaci guda a lafazi ɗaya sau uku, ki je na sake ki sau uku. Manzo da ya ji labarin sai ya kira mutumin ya ce ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina zahranikum, ya ce za a dinga wasa da littafin Allah, qur'ani za a yi wasa da shi. Yake ina nan a cikinku, za a yi wasa da Qur'ani tun ban bar duniya ba, za a fara wasa da Qur'ani. Yayi fushi, yayi wannan mutumin fushi. To saboda haka wannan saki, saki ne wanda yake haramtacce. Amma idan mutum ya zartar da wannan sakin, ya zarto a kaulin jumhur, wannan mazhaba ne na Malikiyya da Shafi'iyya da Hanafiyya da Hanbaliyya gabaki daya, idan mutum ya saki matarsa, in ya saki matarsa so uku lokaci guda, to ta saku ɗin so uku. An gane ai. a ra'ayin wasu malamai irin su Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Imam Shawkani, to suna ganin cewa idan alafazi guda ɗaya ne aka fada, to wannan sakin saki ɗaya ne, amma wannan kauli ne marjuhi, ba a aiki da shi. Kauli ne wanda dalilansa dalilai ne waɗanda suke da rauni sosai. Shi yasa Imam Ahmad da kuma Imam Malik da Imam Shafi da Abu Hanifa duka suka tafi akan cewa idan mutum ya saki matarsa sau uku lokaci guda, yake na sake shi sau uku fasaka. An gane, kuma mun bayyana daga baya wannan saki ne wanda yake albid'i. Duk irin bakin da ya kasance tsakanin ku da ita, to kai hakuri, kai karka yi nadama ka sake ta su ɗaya tukuna, saboda baka san abin da Allah zai zo ya kasantar daga baya ba. Kamar yadda yake cewa fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira, za ku iya kin abu, za ka iya kin mace ka sake ta, amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya sanya wani alkhairi kamar yadda ita, kuma a samu zaman lafiya da zuriya daga bayan wannan rikicin da aka yi. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul Talaq yake cewa la tadri la anna Allah yuhdithu ba'da zalika amra, saboda haka kai saki guda ɗaya duk yadda abin ya lalace. Bayan wannan kuma za mu yi bayanin wasu ladabbai da suke da alaƙa da saki, wanda galibi a wannan zamani ana barin su. Saki idan ka saki matarka, ba a so ta fita a gidanka sai ta gama idda, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin bayyina. Idan kuka saki mata kada ku kore su, ku fitar da su daga cikin gidajensu. Abin da yasa Allah ya yi idafin buyuti zuwa gare su, saboda wannan sakin ba zai hana ta zamanto matarka ba. Sai ta yace la tukhrijuhunna min buyutihinna, an sake su amma kuma yace gidajensu, saboda idan ka saki mace har gabanin ta gama idda matarka ce. Sai ta yace la tukhrijuhunna min buyutihinna, yayin idafan gidajen zuwa gare su. Yace wa la yakhrujna, ya ja hankalin matan kuma dake mata galibi idan aka sake su suna da fishi, yaya ya sake ni, ba ni da zuciya in zauna a gidansa, ni zan tattare kayana na fita, ko kuma iyaye su aje a dauko kaya, ai wannan wulakanci ne. To Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya umarci mazan, yace la tukhrijuhunna min buyutihinna, su ma bangaren mata, sai yace wa la yakhrujna, su ma kada fita, kada su fita. Saboda haka wannan wani abu ne wanda yake muhimmi, wanda kuma a yanzu kwata-kwata ma ba a yin sa, an soke shi. A ranar ma da aka sake ta kawai za ta tsitsi da kanta tafi gidansu. An gane? Sannan kuma a wannan zaman da za ta yi, shinta da shanta da tufafinta da komai nata yana kan mijinta. Kamar yadda muka bayyana, har ta gama idda yana a hukuncin matarsa ce. Saboda haka ne ma inda za ta rasu gabanin ta gama idda zai shiga dasa. Inda zai rasu a gabanin ta gama idda ita za ta shiga dasa. An gane? Saboda haka za ta zauna ne a gidan har ta gama ainihin idda. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya wannan ne saboda hikima. Idan ta zauna nan watakila ku canja shawara gabanin ta gama wannan idda din. Yau ta yi wanka, ta yi ado, ta sa kaya ne kyau, tana giftewa ta gabanka, tana cewa anya ba za ɗan sake shawara ba kuwa, gobe ma haka, jibi ma haka, shikenan ma kawai sai ta je ta ce ka mayar da ita. Wannan hikimar ne yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Idan wannan saki ne na rashin mutunci dama ya kasance. An gane? Mace ce wacce take zagin iyaye, ba ta kyautata wa iyaye, tana zagin mijinta, har ba ta kane kanta in ka sake ta, to wannan babu maganar ta zauna a gidanta, ta kama hanya ta tafi gidansu. Sai yasa Allah yake illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina, irin wannan saki to ba za ta zauna a gidanka ba. An gane? Saboda zamanta a gidanka kuma zai kara bata maka suna ne. Amma idan saki ne haka wanda ba wani aibi bane na musguna wa iyaye, ko ba rashin kane kanta bane, wasu dai halaye ne wanda ba za ta iya jurewa da waɗannan halaye ba, ka sake ta to za ta zauna sai ta gama inda za ta fita. Bayan haka akwai wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da saki, za mu yi bayanin su a takaice. Na farko shi ne abin da ake kiransu al'ila. Mutum ne ya rantse ya ce ba zai shafi matarsa ba, ya rantse yace bazan kara saduwa da ke ba shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa lil ladina yuluna min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim wadanda suka rantse suka ce ba za su sadu da iyalinsu ba wannan cutar da iyalinsu ne saboda suna da bukata Allah sai ya kwato musu haƙinsu ya nema musu haƙi sai ya sa iyaka wannan iyakan shine watanni hudu za a saurara masa in har ya kai wata hudu bai sadu da ita ba to a wannan lokaci alkali zai zo ya gurfanar da shi sai biyu imma ya fara shiga ɗakin ta imma kuma ya tafi ta an gane sai sa Allah yake fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim idan suka dawo suka ce shikenan na janye to Allah shikenan ba komai idan kuma suka yi niyyar saki kuma sai su saka ɗayan biyu amma ba za a yarda a rike mace a gida ba a biya mata bukatar sama da watanni guda hudu ba shi yasa Allah yake tarabbusu arba'ati ashhur an gane idan kuma gabanin watanni guda hudun ya cika ya fara shiga ɗakin ta to sai yayi kafara na rantsuwa saboda rantsewa yace bai sadu da ita ba Allah kuma ya iyakance masa watanni hudu gabanin wannan idan ya dawo sai yayi kafara na rantsuwa an gane idan wata hudun yayi kuma yake shiga ɗakin ta har yanzu za a tilasta masa ko ya fara shiga ɗakin ta ko kuma ya sake ta wannan shine ake kiran su al'ida sai kuma abin da ake kiran su azhihar azhihar shine mutum ya siffanta matarsa da mahaifiyarsa ko kuma wata wacce ta haranta abadiyan a gare su ya duba wani gabanta ya ce hannunki kamar hannun mahaifiyata ce ko hannun kanwata ko hannun yar uwata ko hannun innata ko babata waɗannan duk sun haramta a gare shi haramci har abada bayan da za a yi ya aure su haka nan idan ya ce bayan nan naki kamar bayan mahaifiyata ko ɗata ko kanwata ko yar uwata to wannan shine ake kiransa azhihar an kira shi azhihari ne saboda ya fara faruwa ne wannan da siffanta bayan mace da kuma mahaifiya da wannan aka fara shi yasa ya shahara da wannan suna azhihar an gane saboda wanda ya fara yin wannan kamar yadda suratul mujadala ta kawo hukuncin ya siffanta bayan matarsa ne da kuma bayan mahaifiyarsa kai yace bayan nan naki kamar bayan mahaifiyata ne zaharuki ka zahari ummi shikenan sai kuma matar ta dinga zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallama yaya wannan hukuncin yake har Allah subhanahu wataala ya saukar da aya yayi bayanin wannan hukunci yace wallazina yazharuna min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum Allah subhanahu wataala ya rattaba masa kafara da ya rattaba masa ainihin kafara wannan kafaran Allah subhanahu wataala ya bayyana shi mutum zai yi wannan kafara din wannan kafara zai yantar da kuyanga ko kuma zai yi azumi wata biyu kwana 60 ko kuma ya yi ciyarwa a nan tukunnan ya dawo ta halatta a gare shi wannan shine ake kiransa azhihari kamar yadda suratul mujadala sai bayani cikakke a kai shi kuma al-li'ani wanda shi ma yana da dan alaka da saki shi ne mutum ne ya ga matarsa da wani gardagar suna zina amma ba shi da kedu to a wannan lokaci za su zo su yi li'ani an gane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yace wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billahi innahu